الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar 26 ga watan Dhulhijjati hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 12 ga watan 6 2026 Allah subhanahu wataala ya hada mu a wannan masallaci mai tarihi masallacin sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu da ke wannan gari na zangon daura
masallacin farko na ahli sunna a wannan gari
wanda kuma gashi an jaddada ginin sa Allah subhanahu wataala ya kara albarka ya kara ikhlas bayan haka kamar yadda malam mai gabatarwa ya gabatar abin da aka ce za a yi magana a kansa shi ne
farko me ake nufi da wannan aqidar da kuma sunayenta a hausance a hausa wannan aqida masu bin ta ana kiransu da intasine sune kuma ake ce musu dan qalaqat a wani bangare a kasar zazzawa ana ce musu dan bace to a wani bangaren a masarautar zazzau ana kiransu da yan ba'a cin kifi sai an yanka a yanzu sun sa wa kansu suna Qur'ani zalla wadancan sunayen da aka ambata kusan hudu ba su suka sa wa kansu ba abubuwan da suke yi ne aka kira su da su misali tsinanci jagoran su na wancan lokacin a nan kasar tamu Muhammadu Marwa wanda zamu yi batu akan sa insha Allah yana yawan fadin Allah tsini a cikin maganganun shi daga nan ne ake ce musu yan tsini an kira su da yan qalaqatu saboda suna yi wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgili isnadi da ake jawowa a ce haddathana fulanun qala fulanun to sai su ce ai qala qatu ake qala fulanun ai qala qatu sai su faɗa shi yasa sai aka mayar musu da abun ake ce musu da yan aqidar qala qatu an kira su da yan bace to saboda wannan bangaren na masu wannan aqidar abinda suka shahara da shi shine suna fadin cewa ba ceto a lahira sannan an kira su da yan ba'a cin kifi sai an yanka saboda daga cin aqidunsu ba su yadda da cewa kifi yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta ko da sun mutu ba ba a yanka wannan aqida tarifinta a takaice shine aqidar da take riya wadatuwa da alqur'ani a wajen bauta wa Allah subhanahu wataala ba tare da komawa zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisansa wadanda ya faɗa da bakinsa hadisansa wadanda suka kasance ayyukansa hadisansa ababen da aka yi a gabansa ya tabbatar suna ganin waɗannan ba sa cikin hujjoji da dalilai da za a yi ruku da su a bauta wa Allah da su ko kuma a ciro hukunce-hukunce na shari'ar musulunci wannan ita ce aqidar ɗan Qur'ani zalla kamar yadda suka kira kansu a yanzu wato su sun wadatu da alqur'ani ba ruwansu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ijma'in malaman musulunci cewa Qur'ani ya tabbatar da ita a matsayin dalili da za a bauta wa Allah subhanahu wata'ala bijire mata bijire wa al-Qur'ani zaka iya tattaunawa dama a ka'ida wajen tattaunawa da waɗannan mutanen ba zaka jawo musu hadisi ba domin a ka'ida ta ilmul munazara ilmun tattaunawa ko ilmun muqabala kana kafawa mutum hujja ne da abin da ya yarda da shi ba zaka zo yanzu kana tattauna da Krista ba ka rika jawo mishi Qur'ani bai yarda da shi ba so kake yarda da Al-Qur'ani to dan me zaka kafa masa hujja da Al-Qur'ani sai dai in misali zaka buga masa zaka tattauna da Bayhudi a taura zaka rika jawo masa domin ya ce ita yarda da ita Qur'ani cike yake da bayani akan cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare take da Al-Qur'ani ba a raba su ba wanda yake sai bauta wa Allah subhanahu wataala yadda Allah yake so ba tare da ya koma zuwa ga Al-Qur'ani ba tare da ya ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah madaukakin sarki yana cewa wa atiqu Allah war rasul la'allakum turhamun wa atiqu Allah war rasul la'allakum turhamun ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a in kuka yi haka za ku samu rahmar Allah Allah madaukakin sarki zai ji kanku Allah zai ba ku aljannarsa da'ar Allah ayi ruku da alqur'aninsa da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ko ka ki ko ka so ka fassara da cewa akwai wani abu tunda ka'ida ce ta malamai domin naga daga cikin yanzu abinda wasu daga cikin su suke sun yadda a kafa musu suna kafa hujjoji da ka'idojin larabci ko a cikin ka'idojin larabci malaman mu suna cewa al-aqafu yaqtadi al-mughayara al-aqafu yaqtadi al-mughayara idan ka ce Musa ya ci shinkafa kuma ya sha ruwa lalle shinkafa da ruwa da ba ka cewa ai da aka ce ya sha ruwa ko kuma ka ce ya ci shinkafa ya ci nama sai ka ci da nama da shinkafa da abu ɗaya ne wannan ya saba wa hankali ya saba wa ka'idojin yayi so da Allah nan ya ce wa atiqullaha war rasula la'allakum turhamun sannan a wani wurin Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu atiqullaha wa atiqur rasul wa ulil amri minkum sannan sai yace fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila ya ku wadanda ku kai imani ku yi wa Allah da'a yi wa Allah da'a ayi ruku da Qur'aninsa wa atiqur rasul ku yi wa manzo da'a yi wa manzo da'a lalle wani abu ne da manzon nan ya zo da shi shine sunnarsa hadisansa wa quli al-amri minkum idha amaru bi ta'ati Allahi wa ta'ati rasulihi sannan ku yi wa jagorin cikin ku da'a su sharadin shine idan suka yi wa Allah suka umarce ku da ku yi wa Allah da'a to za ku yi musu da'a in suka yi umarce ku da cewa su yi wa ku yi wa manzansa da'a to za ku yi musu da'a idan suka umarce ku da saba wa Allah ko saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ba za ku musu da'a ba shi yasa su ba a ambaci wa atiu ba kawai sai aka ce wa ulil amri minkum da'ar su muta'alliqa ce an rataya ta ce da idan sun yi umarni da ayi wa Allah da'a ko ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a a wata ayar Allah yana cewa laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Allah ya yi wa mu'minai baiwa a lokacin da ya aiko musu da wani manzo daga cikinsu jinsin su ne ɗan adam ba aiko musu mala'ika ba ba aiko musu aljani ba aka aiko ɗan adam ɗan uwansu yana karanta musu ayoyin Allah yana koya musu yana musu tafsirin alqur'ani sannan kuma yana karantar da su littafin Allah subhanahu wata'ala sannan wal hikmata da hikima zamu ga wasu annabawan ma Allah ya ba su hikima al-imam shafi'i yace cikin abin da muka sama kamar yadda ya fadi a cikin ar-risala littafin sa na usulul fiqh wanda kuma shine littafin usulul fiqh na farko da ya bayyana aban kasa yana cewa magabatanmu sun tafi akan cewa duk inda Allah ta'ala ya gwama alqur'ani da alhikma to alhikman nan tana nufin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkitab alqur'an alhikma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai inda hikmar ta zo ba da wannan ma'anar ba da wasu ayoyin masu yawa kamar ala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah yace wallahi ba za su taba zama masu imani ba har sai sun hukuntar da kai sun zabe ka a matsayin kai ne mai musu hukunci sannan kuma su yadda da abinda ka yanke na hukuncin kuma su miƙa wuya sannan kar su ji wata damuwa a game da hukuncin da ka yanke kuma su miƙa wuya miƙawa ta gaske Allah ta'ala a wani wajen yana cewa wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrin wa ma kana lil mu'minin bai cancanta ba halas bane ga wani mu'mini wanda yace yayi imani da Allah haka mu'minatin ko wata mu'mina mace idza qada Allahu idan Allah ya yanke hukunci wa rasuluhu da manzansa amran na wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim su zama suna da zabi akan al'amarinsu wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hakika ya bata bata wacce take mabayyana waɗannan ayoyin da dangujinsu a cikin alkur'ani suna da yawa a inda Allah zai yi umarni a masa da'a kuma ya ce a yi wa manzansa da'a zai ce alkitab ya ce alhikma sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wani waje ya ce anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatadhakkarun kuma mun saukan maka da alkur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da ambatu wanda wannan azzikir din shi kanshi malamai suna yi wa masu wannan aqida kalubale akan cewa ina aka samu azzikir ma cewa qur'ani ake ne fassara ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun saukan maka da ambatu shine alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim domin ka yi wa mutane bayani a game da abin da aka sassaukar musu bai yiwuwa wani ya zo a turo shi a matsayin ɗan saƙo kuma a ce an zaɓe shi mai karantar da saƙon ba kawai shi ba mujarradu safirin ba ne manzo sama laisa mujarradu safiri manzo sama kawai ba jakada ba ne jakada na iya zuwa ya je ya miƙa wasiƙa shi ke ne ya isar da aikinsa a'a manzo Allah sama rasuli ne kuma nabiyyu ne da Allah ya kira shi da haka to daga cikin muhimmar rasuli da nabi kuma Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da ce yu'allimuhumul kitaba wal hikmata daga cikin ayyukan manzon Allah sama akwai karantarwa a matsayinsa na manzon Allah shi ya zo da saƙon daga Allah in ka yarda da cewa shi ya zo da saƙo daga Allah to da ya zo kawai shi kenan sai ya miƙa alƙur'ani ko ya karanta wa sahabbai alƙur'ani da larabci ba sahabin da ya tambaye shi wata aya ko su ɗaya ba wani wanda ya ce me ake nufi da nan kuma duk wanda yake harkar larabci ya santa ya san irin lugar da alƙur'ani ya zo da ita wata luga ce ta musamman sahabbai sai da suka rika neman manzo Allah sama ya musu bayanin wasu abubuwa cikin malaman da suka bada gudunmuwa a wajen yi wa musulunci hidima ta harshen larabci akwai babban marubuci Mustafa Sadiq Arrafi a cikin littafinsa Al-Balaghatu An-Nabawiyya ya ware fasali ko babi da ya bayani akan irin gudunmuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada akan ci gaban harshen larabci manzon sama yayi maganganu da wasu kalmomi waɗanda ba a taba jin su ba a cikin larabawa sai da manzon Allah ta sama yanzu Allah ya zabe shi yafi kowa fasaha wanda wannan dama ita ce ka'idar Allah in zai aiko manzo to yakan zabi annabin yafi duk mutanansa abinda suke takama da shi Laraba abinda suke takama da shi babu kamar harshe karamin yaro a cikin su zai kalle ka ba tare da ya shirya ba ga kankanta shekaru yanzu nan kawai sai ya kama maka waƙe ya siffanta ka tun daga saman kanka har kafa sai baiti 100 ba tare da ya huta ba kuma ba shiryawa yanzu ba biro da alƙalami ba alƙalami da takarda ya dauka ya rubuta ba anan take yake ko bai yiwuwa a ce manzo sama kawai ya zo da Qur'ani ne shikenan kawai sai ya shiru ba zai yiwuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mu na ahlus sunna da muka yi imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya mana gargadi a cikin hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Ibn Majah suka fitar da shi hadisin al-Miqdam bin Ma'di yakri رضي الله عنه يتي ما أي في صلى الله عليه وسلم يناتي يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته زاء ون نوكتي لزاء سامون متنكات يتي يقوشي كوي سيكي شنجد أكان كرقس يأتيه شيء مني سيأتي مسجا حديثينا sai ya ce tafana kitabun Allah ma wajadna fi kitabin Allah min haramin haramnahu wa ma wajadnahu min halalin ahlalnahu ala wa inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a sai a zo a karanta masa hadisi na a ce ai na ce kaza sai ya ce shi bai yadda ba shi qur'ani ya ishe shi zalla shi da Qur'ani zai aiki zalla sai ya ce duk abin da ya samu a cikin Al-Qur'ani na haram to zai bi duk abin da ya samu na halal zai bi ba uwan shi da wani abu bayan wannan annabi sai ya ce to ka shedun Hussein Allah ta'ala ya bani Qur'ani da wani abu irinsa malamanmu suka ce mana misliya nan misliya ta hujjiyya مثلية الحجية مثلية الدليل قرآني دا سنة منصمة دي دي سكي أكارفن كفا حجة يدى زاك كفا حجة دا القرآن كفانا لا فيا وهك زاك كفا حجة دا سنة منزل الله صلى الله عليه وسلم إن جنتشيا كفانا لا فيا يدى زاك بوتا وألا دا القرآن أكام وتا مسألة تأكيدة ko mas'ala ta ibada a aikace ko wata mas'ala ta halal da haram a babun mu'amala to haka zaka jawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa masu albarka ta samu ta gomashi ta samu gata tun sahabbai suna da rai suka tattara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu marubuta a cikin su bayan da wasu daga cikin su suna fahimtar manzo sama ya hana a rubuta sunna kuma ya taba hanawa daga baya kuma ya dauke dage wannan hanan a lokacin yana son a samu mahaddata alqur'ani shi yasa sai manzo sama ya ce la taktubu anni shay'an ghayra alqur'an wa man kataba anni shay'an ghayra alqur'ani falyamhu kaku rubuta wani abu daga gare ni in ba alqur'ani ba duk wanda ya rubuta wani abu alqur'ani bai goge saboda me saboda a lokacin manzon sallama yana son sahabbai a samu mahaddata kamar yadda al-Imam Ibn Abdul Bar ya fadi kamar yadda al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya faɗa daga bayan manzo sama ya dage hannan ya ba Abdullah ibn Amr ibn al-As dama ya rubuta sunna a lokacin da wasu suka zo suka ce masa wannan mutumin naka yana faɗin magana kai komai sai ka kama rubutawa kuma mutum ne wanda yana fushi yana yadda yazo ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da na faɗa ka rubuta manzo sama ya taba harshen sai yace fa innahu la yakhruju min hadha illa al-haqq ba abin da zai fito daga wannan harshen nawa sai gaskiya ka rubuta Abdullah ibn Abu bin al-As yadda ne yana da rubutunsa yana da sahifarsa wadda ake cewa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi ga tanan ga hadisan sa nan warwatsa a cikin sunan da matani har al-Imam adh-Dhahabi a cikin al-Muqiza ya kasa shi akan cewa irin wannan sanadin baya gaza ya zama hadisi hasan ga sahifar sayyidina Abu Huraira wacce Abdurrazzaq as-Sanani ya fitar da ita a cikin al-musannaf dinsa al-majirin sa al-imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnadin sa al-imam al-Bukhari da al-imam Muslim su rika dibata suka sa ta a cikin sahihan su haka nan ma sauran malamai da sauran sahabbai wanda an san su suna da rubutu wannan ke shaida akan cewa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuta ta tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai bayan annabi sama ya rasu sahabbai sun ci gaba da rubuta ta menene sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz yayi sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz abinda yake shine cewa a tattara ta a wuri daya kaman yadda aka yi wa alqur'ani alqur'ani ba a waje daya yake ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu idan ka soki sunnar manzo Allah sama ka ce baka yadda da ita ba saboda sai bayan manzo sama aka rubuta ta kamar yadda Ahmad Amin yake faɗa a cikin maganganun sa cewa sai bayan karni na biyu sannan aka rubuta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Qur'ani shi ma ba a rubuta shi ba sai bayan manzo sama ya rasu rubutawa a matsayin hada shi a waje daya amma sahabbai akwai marubuta manzo sama yana da katabatul wahyi wanda sun kai mutum 11 ko fiye da haka al-khulafa'u al-arba'a dukkaninsu suna cikin katabatul wahyi masu rubuta wahyi sayyiduna mu'awiya yana cikin su abdullahi ibn umar yana cikin su zaid ibn thabit yana cikin su duk marubuta wahayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba a tattara al-qur'ani a dunkule ya zama mushafi kwara daya ba sai bayan manzon sama ya rasu sai da aka yakin yamama sai da aka yakin al-mubtaduna sai da aka yakin maliquz zakah wanda suka ki bada zakka a zamanin sayyiduna abubakar radiyallahu anhu sannan zamanin sayyidina Uthman ibn Affan aka sake kwafi suka zama kwafi bakwai aka aika su a biranen musulunci da ake da su a wannan lokaci saboda kai yadda aka yi wa Qur'ani haka aka yi wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi shi yasa da al-Imam Suyuti yake fadi a cikin Alfiya yake cewa awwalu jami'il hadisi wal athar Muhammad ibn Shihab amiran lahu Umar ko amirun lahu Umar farkon wanda ya fara tattara sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri waye umarce shi amirun lahu Umar ai Umaru amirun lahu Umar ibn Abdul Aziz ya umarce shi shine wannan aikin na tattara sunnar manzo sama a ce ga ta a dunkule shi yasa ai kai tsaye sai ce wa awwalul jami'i lil abwabi jama'atun fil asri duktirabi qabni juraij wa husayn maliki wa ma'mar wa walid mubarak ya fara bayanin yadda aka fara tasnifin sunnah yadda aka kasata gida-gida a harkar rubutu so da sunnar manzo sama ta samu wannan ta 10 gaban mu ta gaba yan uwa yaushe aka fara musa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fara musa sunnan manzo Allah sama a matsayin maka ko firka maqal aqidar da wasu mutane suka dauka suka ce ta tace firka su jama'a masu wannan aqida an fara samun maqal maqalu inkari sunnati nabawiyya a hannun khawarijawa khawarijawan da suke da asali tun zamanin manzon Allah sa sama mummunan asali jagoran su manzo Allah sallama yayi rabo yace wa manzo Allah sallama bai yi rabon adalci ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hankalin manzo sama ya tashi yace idan ban yi adalci ba wa zai yi adalci yanzu mahaliccin sama da ƙasa zai amince mun ku ne ba za ku amince mun ba zul kuwaisira an sama waɗanda suka dauki ra'ayin sa bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sai manzo Allah ta sama ya rasu musamman harkar su ta fara bayyana a zamanin sayyidina Ali suka bayyana a lokacin da suke wa sayyidina Ali tawaye su ne ake ce musu khawarij mecece aqida su game da sunnar manzo Allah sallama khawarijawa sun ce sun yadda da annabi sallama ma'asumi ne amma ta bangaren alqur'ani sun ce duk abin da yazo da shi na alqur'ani ko ba kuskure a ciki amma abin da ya shafi maganganun sa da ayyukan sa shi ba masumi bane so da akwai waye a zalunci astaghfirullah akwai waye ƙarya wal iyadu billah duk sun faɗi wannan maganganun so da su a wajen su hadisin manzo Allah sallama ba dalili bane amma an samu wata firqa a cikin su waɗanda suke cewa su sun yadda da hadisi a matsayin hujja amma sai sun hada shi da alqur'ani idan yayi daidai da alqur'ani sai su yi aiki da shi idan kuma ya saba wa alqur'ani sai su watsi da shi shin da gaske ne akwai wani hadisi da ya saba wa alqur'ani ba shi duk wani hadisi da ya inganta to bai saba wa alqur'ani al-imam ash-shatibi a cikin al-muwafaqat yana cewa asali babu wani nassi da ya inganta da ya ci kabo da dan uwan shi yace in kaga ka samu wannan to kokwalwakaci shi yasa al-imam ibn qutaiba ad-dinawi da ya littafin sa ta'wilu muhtalifil hadith ai ya rika kawo wasu hadisai waɗanda irin waɗannan ƙungiyoyin khawarijawa suke cewa sun saba wa alqur'ani sai ya bujiro da wannan hadisin sai ya ɗauko ayar da suka ce ya ci karo da ita sai ya bada amsa haka wannan babban malami bijimi yayi aiki a cikin wannan littafi nasa na ta'wilu muhtalifil hadith waɗannan su ne na farko khawarijawa wanda tun zamanin sayyidina Ali aka same su nabiyinsu su ne mu'tazila mu'tazila ita ma ƙungiya ce ta bata wacce ta bayyana a zamanin awsaqut tabi'i matsakaitan tabi'ai irin su al-imam al-hasan al-basri rahimahullah sun tsira a wannan gari na basra aqidar su game da sunna ita ce su hankalinsu suke gwada sunna da shi idan aka jawo musu hadisi sai su ce da wannan ya saba hankali shi ko hankali na dan adam ba yi da seti kamar yadda ido bai da seti idan wani ya fi na wani ƙarfi shi yasa a cikin hikima Allah kamar da al-imam shatibi yake faɗi a cikin al-muwafaqat yace daga cikin manufofin shari'a akwai cire mutane daga aiki da kwakwalansu kawai zalla aiki da kwakwalansu da kuma san zuciyarsu a dora su a bisa manufar Allah subhanahu wataala su bauta wa Allah shi yanzu ku dube mu nan hankalinmu muka yi amfani da shi duk muka sa tufafinmu ba wanda suka yi anko a cikinmu kowa kayan shi daban to sai aka ce mai sallah kowa ya yi sallah shi yadda ya ga dama ya kake tsammani kowa ya yi wani zai ce isha'i sai ɗayan dare kuma idan ya tashi sai ya ce isha'i ita ce ya fi kamata a mai da ita raka'a biyu saboda jama'a sun je kasuwa sun gaji wani ya je office ya gaji wani ya je ai raka'a bi kawai ya isa wani ma hankalin shi zai ba shi zai ce ga sallolin nan a mai da kawai ai sallah dai ta isa ma kawai shi ce wani ya ce hankalin shi ya ce ka wai sallolin nan ba raka'a 17 bane dukkan su in ka hada su salloli guda biyar to a hade su lokaci guda daya ma ai salloli raka'a 17 ba su da yawa kaga hankalin shi yake to mu'tazila sai suka ce su hankalin su za su yi aiki da shi domin duk hadisin manzo sama sai suka position ne ya saba hankali to su ma an same su sun kasance haka haka wannan aqida ce ta tafiya ce ta tafiya kusan ta bayyana a kanni na goma sosai zamanin sa al-Imam Suyuti da al-Imam Sahawi shi yasa al-Imam Suyuti ya rubuta littafin sa mai kyau Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunnah a inda ya shimfida ya kawo ayoyi ya kawo hadisi ya kawo maganganun malamai magabata wanda suke tabbatar da kasancewar sunnan manzon sallama hadisan manzon sama ba yadda za a yi musulmi ya bauta wa Allah ba tare da su ba to haka abin ya ci gaba da tafiya har lokacin da turawa suka zo daga cikin makircin da turawa suka yi sun kasa ayyukan su gida-gida akwai al'amalul akademi akwai aikin da suka saba na bincike shine istishraqi orientalism aka zabi wasu su zama masu bincike ne akan qur'ani shi kansa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama turat littafin musulunci na fiqhu da sauransu haka shi kanshi harshen larabci suka ci gaba da aiki zaka samu mutum kafiri dan kasar Jamus ko dan kasar Portugal ko dan kasar Ingila ko dan kasar Faransa amma yana maka larabci ya haddace alqur'ani ya haddace sahihul bukhari ya haddace sahihul muslim ya haddace al-muwatta na al-imam malik amma kafiri ne kuma aikin da yake shine ya je ya shiga goda musulunci makirci ya je ya batar da al'ummar musulmi sun fesa wannan mummunan aqida wacce suka fi damuwa da ita ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita suka fi kaiwa hari ita suka kaiwa ba suka fi kaiwa bara ita suka kai suka fi kaiwa chapka a sanadiyar haka ne suka samar da masu tunani irin nasu waɗanda suka dauki suka ce ku huta ai mu zamu muku wannan aikin ku bari da dan gida akan ci da dan gida akan ci yaki ku baki ne ba za a yarda da ku ba ɗan cirani ne ku bari mu ɗan gida ɗan gado ne muku wannan aikin shi yasa a cikin kasashen musulmai waɗanda aka fara samun masu irin wannan aqida a ƙarnin dake kusa da mu ƙarni na 19 na miladiyya zuwa ƙarni na 20 an samu irin waɗannan a India an samu a ƙasar Masar an samu a ƙasar Syria kusan waɗannan ƙasashen anan aka fi samun irin waɗannan masu wannan aqidar ta Qur'ani zalla misali a ƙasar India an samu wanda ake ce mishi As-Sayyid Ahmad Khan ya mutu a shekara ta 1897 ya mutu kusan a ƙasar India babu wanda ya fara yaɗa wannan aqidar ta cewa Qur'ani kawai za a bauta wa Allah da shi babu wansu da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙasar India kamar wannan mutumin da ake ce mishi As-Sayyid Ahmad Khan kun ji sunan shi hadda Ahmad sannan daga baya aka zo aka samu wani almajirinsa shi Majiraq Ali shi kuma ya mutu a 1895 almajirinsa ne amma ya riga shi mutuwa daga nan aka samu wanda ya fi su zakalkalewa shi ne Abdullahi Jakarlawi wannan shedanin babu kamarsa a cikin su sai da ya ce duk waɗancan ba su yi komai ba kuma abinda zai baka takaici su ba irin na nan kasar tamu bane kamar yadda zamu ji bambancin su da su su rubutu suke alƙalami suke dauka su yi rubutu kuma littafan su su yada turawa su buga musu a dauki littafan aje da su kasashen turai a bugo daga nan kuma a dawo da su kasar su a ci gaba da yadawa kuma a buga kwafi kwafi masu yawa shi wannan Jakirlawi ya mutu a 1914 kaga ya shigo karni na 20 ke a Masar an samu wani mutumi wanda yake da hadayi wanda ya yaudara al'umma yaudara wacce take mai girma ta yaya domin ya zama Sheikhul Azhar in an ce Sheikhul Azhar shine marji'i ga baki dai a kasar Masar idan fatawa ta idan hukunci ya kai gare shi to shikenan kankat duk abin da gwamnati za ta yi a kasar Masar sai ta koma wajen Sheikhul Azhar domin ya fi mutu daula to yayin wannan daga baya kuma kafin a tsaye da tsarin Azhar cewa idan aka zabi Sheikhul Azhar sai ya mutu daga baya kuma aka zo aka bashi ya zama mufti diyarul misriya shine Muhammad Abdu marubuci ne yayi rubuce-rubucen littafai yana da gudunmuwa a harshen Larabci yana da rubuce-rubuce da ya akan shari'a a cikin shari'a sannan kuma yazo yana da wata jarida wacce take mai hadari ita ce Majallatul Manar wanda ya rika yin tafsirin Alkur'ani a cikin ta aka samu kuma wani almajirin sa shi ma kuma mai muhimmanci Sheikh Rashid Riba ya zama shi yake yada wannan majallar mai suna Majallatul Manar shahararriyar majalla ce daga baya aka zo aka hada tafsirin sa mai suna Tafsirul Manar to wannan Muhammad Abdu Hudin shi ma aqidar sa ita ce suka sunnan manzo Allah sallama da ganin cewa a wadace da alqur'ani kawai shi kuma ya mutu a shekara ta 1905 haka nan an samu Muhammad Tawfiq Sidiqi shi ma ba misri ne aqidar sa kenan ya rasu ko ya mutu a shekara ta 1920 daidai sai shi Muhammad Riba Sheikh Rashid Riba yana da rubuce-rubuce da yawa daga baya dai abinda malamai suka tabbatar shine ya tuba domin shi aqidar sa game da sunna farko cewa shi ya yi da sunnan manzo sama amma ta aiki as-sunnatul fi'liyya ita yadda da ita yace ayyukan manzo Allah sama kawai sune sunna su ne ake cire hukunci a ciki amma as-sunnatul qawliyya ba a aiki da ita ba za ka yi aiki da innamal a'malu binniyati ba amma za ka yi aiki da ra'aytu rasulullahi sama yaf'alu kaza na ga manzo sama yana aikata kaza sahabi ya ruwaito haka amma daga baya kamar yadda Dr. Mustafa Sibari ya tabbatar a cikin littafin sa as-sunnatu wa makanatu fi tashri'i islami yace ya hadu da shi sun yi baka da baka da shi cewa ya tuba daga wannan aqidar kuma ya yarda da cewa sunnan manzo Allah sallama da kashe-kashen ta guda uku nan da aka sani yayi imani da su kuma yana aiki da su wanda yayi tasiri a wajen sawa babban malamin hadisin duniya wanda ya motsa duniyar ilimin hadisi ya bada gudunmuwa mai yawa a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alayh ya masa tasiri a wajen sashi ya zama dalibin hadisi daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya sa ya zama babban malamin hadisi na duniya wanda a wannan lokacin ba ai kamar shi ba to kun ga wannan na shaida akan cewa maganar da Mustafa Sibai ya faɗa Allah ya yafe masa cewa ashe da gaske ne Rashid Riza ya tuba Allah ya tafi tubansa da namu gabaki daya daga cikin mutane masu hadari waɗanda suka yi musun sunnan manzo Allah sama suka zama yan tafini a Masar akwai Ahmad Ami wani fitinannan marubuci wani fitinannan mai jin Larabci shedani na gaske rubuce-rubucensa masu kama kwakwalwa yana da littafinsa da ya rubuta na tarihin musulunci Fajrul Islami da Zuhal Islami da Zuhurul Islam littafai ne guda uku ya rubuta ya kawo abubuwa masu yawa masu hadari a cikin wannan littafin nasa wanda ya kasa shi gida uku a ciki yayi bayani akan matsayinsa game da sunnar manzo Allah sama ya soki sunnar manzo Allah sallama suka wacce take mai girma Ahmad Amin ya mutu a shekara ta 1994 daga cikin mutane masu hadari an kasar Masar akwai Abu Rayya Muhammad Abu Rayya kaji shi ma sunan shi wancan Ahmad wancan Muhammad Muhammad Abu Rayya wanda ya rubuta littafin sa Adwa'un 'ala Sunnati al-Muhammadiyya ya ci mutuncin sunnan manzo Allah sallama ya kace kace da sunnan manzo sallama ya faɗi miyagun maganganu waɗanda in zaka faɗe su sai kai istighfar ya ci mutuncin sahabban manzo Allah sama musamman sayyidina Abu Huraira ya ci mutuncin sa al-Imam al-Bukhari wannan yana cikin waɗanda suka sa Dr. Mustafa Siba'i ya rubuta littafinsa As-Sunna wa Makanatuha fi Tashri'i Islam. Haka Ash-Shaykh Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi shi ma ya masa raddi a cikin littafinsa. To waɗannan su ne a takaice a ƙasar Indiya da Masar. Sai ƙasar Syria aka zo aka samu ni shedani shi kuma mai suna Muhammad Shahrud. Wannan Muhammad Shahrud din rubuce-rubucensa suna da haɗari musamman littafinsa Al-Kitabu wal Qur'an ya kai shafi wajen 400 da wani abu ya ci mutuncin sunnar manzo Allah sallama kuma shi bai dade ma da mutuwa ba 2019 ya mutu shekara ta 2019 kaga bai dade da mutuwa ba ya rayu a ƙasar Dimashku ya mutu a Abu Zabi Abu Dhabi kenan can ƙasar abin da UIA United Arab Emirates daga baya aka dawo da gawarsa kasar Syria a Damascus aka rufe shi to yana da wasu littafai irin su al-Islam wal Iman Manzumatul Qiyam yana da littafin sa Nahwu Usulin Jadidati lil Fiqh al-Islami Fiqhul Mar'a wai sabon fiqhun musulunci da wani littafin sa Tajfifu Manabi'il Irhab wannan Muhammad Shahrud din bannace-bannacensa suna da yawa game da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam duk waɗannan rubutawa suka wani abin da zai baka mamaki waɗanda suka fake da sunnar suka sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ma ci ta harkar rubutu ko ta hanyar magana su ce za su yi lecture ko kuma za su rubuto lecture su din littafin waɗannan shedanin suke komawa su je su karanta kamar wancan ɗancan more na gari nan kusa da nan ba nisa wanda yake gidan yaya ya kusan dan tamore yawa to shi wannan nan bai kamata ana faɗin sunansa a masallaci Allah shi kyau wannan nan ma da muka faɗi sunansa Allah ya fi mana dukkan zanta ne to su ne waɗannan duk mafi yawanci can suke koma to me tarihin tatsine mu kuma a Najeriya tarihin abin nan tarihin wannan akida ta musa Qur'ani wannan aqidar ta musu alqur'ani ta bayyana ne ban yi magana kan shi'a ba saboda su akwai mawkifin su daban a game da sunnar manzo sallama kuma shi'a dai jima'a ya bada ya tede mana gudi hausiya game da ita su ma su akwai tattaunawar su a game da suna ta wani bangaren su ma entity ne a game da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko tarihin tatsinanci a Najeriya ko kuma kalakatu ko kuma Qur'ani zalla babu yadda zaka yi kai tarihin tatsinanci a Najeriya baka fadi Muhammadu Marwa ba mai tatsina wanda ya mutu 1980 daidai aka kashe shi a Kano wanda ba dan nan kasar bane dan kasar Cameroon ne ya shigo wannan ƙasa a matsayin almajiri ko kuma mai karantarwa mai tara almajirai garin da ya zauna a ciki ya baza da awassa shine garin Kano a unguwar Fage anan ya zauna ya fara tara almajirai ya kai wa matsayin ya bayyana aqidojinsa na farko babba aqida ita ce ba su yadda da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda da wani abu in ba alqur'ani ba basu yadda da jarida ba basu yadda da komai ba basu yadda da agogo ba a wannan lokacin, basu yadda da talabijin ba, basu yadda da radio ba, hatta maballi na wuya na riga basu yadda kai riga da abin nan da maballi ba, botin to balle kuma a ce ka sale in yayi abu zai faɗa shi kenan shi yace Allah tatsine saboda bai iya Hausa ba. Na ga wani gidan talabijin na a jihar Kano, a garin Kano da ake ce mishi Rahama TV, sun yi wani documentary mai mahimmanci sosai akan tarihinsa, a inda suka yi fira da mutanen da abin ya shafa, sun yi fira da makwabtansa. Ina jin ta wannan documentary din ya kai wajen awa 5, ana samun sa a YouTube, kuma sun kyautata wannan fira, sun yi fira da makwabtansa waɗanda katangarsu ɗaya da irin ta'addancin da ya musu, da yadda ya kakkashe mazajensu ya yanka su yankan rago. Shi yasa daga cikin manufarsu akwai ta'addanci da yaɗa shi. Shi ne wannan gwamnatin tarayya a wannan lokacin, gwamnatin Shagari, gwamnan Kano a lokacin Muhammad Rimi, Abubakar Rimi, Allah ya ji kansu dukansu, su ne suka yaƙi wannan mutumin, aka kawo ƙarshen mulkinsa, bakin mulki da ya ta sakan dan mulki yayi. Yana sa sarauci yadda ka ji nan da Kano na cewa stay at home, to shi ma a wannan firarrakin da aka yi kan bada doka ya ce kawai wanda ya fito ya bada doka yau ba fita, kowa ya zauna a gida. To bayansa wanda aka sake jin ya bulla shi ne a Kaduna, shi ne Usman Dangungu. Yana nan da ransa bai mutu ba, amma ni na zata ya mutu, sai gashi social media ta yaɗa shi. Wannan abin takeici tsohon dan izala mai zakewa mai wuce gona da iri, wa'azinsa na zariya a bangon dodo ba wanda zai manta shi. Mummunan wa'azi in ma ya halasta ka kira shi da wa'azi tun a wannan lokaci da sauransu. Almajirin Malam Abubakar Gumi yana cikin waɗanda suke zama a gaban malaminmu Malam Abubakar Gumi, amma a cikin wanda kuma ba a ambatansa kusan kuma shi ya fesa masa wannan aƙidar shi ne Sunusu Gumbi. Tare suke zama a waje ɗaya, kuma tare suka riƙa kukkulle waɗannan abubuwa. Aƙidar da suka fara bayyanawa ita ce Annabi Isa ba zai dawo ba, kuma suka yi tasiri suka matsawa Malam Abubakar Gumi akan wannan aƙidar. To shi yana nan har yanzu, kuma yana nan yana tafargazarsa yana bannarsa. Marigayi Abacha Allah ya fi masa ya, in ana tarihul firar ana faɗin sunaye ne ba. Marigayi Abacha ya kama shi, bayan ya kama shi bayan rasuwar Abacha Allah ya fi masa ya ji kansa, aka samu Abdulsalami Abubakar ya dawo da shi, ya fito da shi, kuma aka zo aka ba shi girma, ya samu masallaci, aka gina mai katin gida, kowa ya gina mai dai oho, ana faɗin wasu wannan zargi ne. Yana da awarsa, ba a sake jin wani ya bayyana wanda amansa ya ƙarfi ba, sai wani mutum kuma da ya tsira a nan kusa-kusa a garin Dutsen ba, wanda ya zo da wata sabuwar hanya tashi ta da'awar, ya haɗa da ta mai tatsine, ya haɗa da ta ɗan gungun, sannan shi kuma ya kawo sabuwar hanya ta zamani ta hanyar yadda da yaɗa da'awarsa a kafafen sada zumunta na zamani da kuma gidajen rediyo, don an ce gidan rediyo yana da shi na musamman. Sannan inda yake yaɗa waɗannan miyagun aƙidun nasa, studiyansa ne aka ci. Wannan a cikin zargin da ake masa, akwai hannu na wanda ba musulmai ba, kamar yadda su ne suka assasa asalin da'awar. ɗan mulkin mallaka turawa akwai zargi ne ƙarfi a game da cewa akwai hannun ire-iren waɗannan a da'awarsa domin a cikin da'awarsa akwai bata duk wanda yake kan addini na musulunci na gaskiya da kuma jawo kafirai kristoci da duk waɗanda ba su yarda da musulunci ba su zama kusa da shi kuma ya nuna tare da su yake wannan ba wani abu bane a boye a game da wannan da'awar tasa a fili take yana nan yana yada da'awarsa kuma yana da ƙarfi a social media a yanzu so daga Allah shi kyauta wannan a matakin mu na Najeriya kenan a halin da muke ciki a yanzu ba sai mun zurfafa ba ɗan uwa masu albarka suwaye ƴan tatsine suka fi farauta suwaye ƴan da'awar ƴan tatsine ta fi saurin kama su kuma suka zama mabiyanta kuma ba wuya kai waɗanda ba su zama za su iya zama da farko su ne alarammuni waɗanda suka kasance na gargajiya su suka bi mai tatsina a da su suke gewaye da ɗan gungun har yanzu sannan shi ma wannan na yanzu ɗin na dutsen ma su suke tare da shi a social media za ka ga su suke goyon bayan shi su suke ƙara yaɗa da'awarsa saboda an samu matsala tarihin alarammanci yana da ban tausayi musamman a ƙasarmu farko alarammomi da ake ce musu alƙurra'u su ne sahabbai za ka samu Ubay ibn Ka'ab masanin alƙur'ani kuma faqihi ne masanin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud makarancin alƙur'ani ne kuma a gaba-gaba cikin fuqaha'us sahaba Zaid ibn Thabit shine afradun nasiba ga hadda alƙur'ani zalla zallan hadda alƙur'ani sannan ga sanin tafsiri sannan kuma ga ifiqhu rabban gado Mu'adh ibn Jabal mahaddacin alqur'ani ne na fada a cikin sahabbai sannan kuma gashi a'lamu as-sahabati bil halali wal haram shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin sahabbai wannan na shaida a matsayin fiqh bayan nan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Abbas mahaddacin alqur'ani ne yana cikin mahaddatan sahabbai sannan kuma ga fiqh shi yafi kowa yawan fatawa wal bahru awfahum fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al hadi al aba shi yafi kowa yawan fatawa haka tabi'ai da suka zo qurra'u masana al qur'ani hadda kuma sune masana hadisi kuma sune masana fiqh haka abin ya tafi tabi'ai zaka samu mutum misali zaka same shi mahadda masanin alqur'ani kila akwai kira amma da ake dangantawa zuwa gare shi a daidai wannan lokacin malamin hadisi ne a daidai lokacin ko malamin fiqh ne haka abin ya tafi malaman alqur'ani masana ne ba kawai hadda suke ba ana nan sai aka sama wani lokaci da yazo musamman a kasarmu sai aka raba tsakanin qurra'u da fuqaha waɗannan suka yi can waɗannan suka yi can ka samu mutum faqihi ko ara'aytal ladhi zai biya maka sai ka ji kurakurai ka samu kuma alaramma ya haddace alqur'ani ya rubuta shi so goma ya rubuta qur'ani kofi goma da ka amma bai san farillan alwala ba bai san sunnoninta ba bai san mustahabban alwala ba balle ka tambaye shi farillan sallah balle sunnoninta balle mustahabbanta na zauna da wani alaramma a shekarun baya makwabcinmu ne a gida ya rubuta Qur'ani guda biyar amma a wajena da ƙananan shekaruna a wancan lokacin ina ba ku labari shekaru sun kai 30 da wani abu ni na fara koya masa ƙawa'idi na fiqhun malikiyya a lokacin ya rubuta Al-Qur'ani sau biyar to shi ya sa lokacin da wannan da'awar ta zo sai ya zama su ne farkon waɗanda da ake domin suna da kishi duk inda alaramma ya ga ɗan uwan shi alaramma na yin wani abu to zai yi ƙoƙarin goyon bayansa fiye da goyon bayan wanda ba alaramma ba sannan kuma mafi yawancin abubuwa da ake na malinta a ƙasar Hausa to ba a sa alarammomi a ciki malami malamin fiqh shine malamin yanka sannan yanka akwai biya sannan kuma akwai wani bangare har ana cewa wuya ne mai yanka ne malamin fiqh na unguwa liman shine mai sallar gawa shine mai raban gado kuma akwai ushira nasa in an tashi nada alƙalai ba za a kalla alaran ma a bashi alƙalai ba domin bai iya raban gado ba bai san kunce-kuncen aure ba da saki da hulɗi da ila'i da zihari so da kamalamin fiqh za a yi sai ya zama ba a yi da su to lokacin da wannan da'awar ta zo kai tsaye mai tatsina da ya zo sai ya kwashe su Allah kada ya san alaran momin da aka kashe a wannan yakin da aka yi a tsakanin Kano da Funtuwa da Jiwa da Maiduguri na entity ne a wannan lokaci shi yasa za ku ga lokacin da da'awar Boko Haram ta zo waɗanda suka fi bin da'awar Boko Haram alarmomi ne mun yi a cikin zaman da aka riƙa yi da su mun yi wani zama da wasu daga cikinsu a Zaria an kashe ɗaya daga cikin an kashe wanda ɗaya daga wanda zan ba ku labari mahaddaci ne na kin karawa amma yakin farko da aka yi ina jin 2009 ko 2009 ne aka fara hausinewa zuwa 2010 2011 to wannan yakin na farko da aka yi wallahi da shi aka gama dan ya tafi jihadi mai duguri tare da Muhammad bin Yusuf aka kashe shi mahaddaci ne na kin kara to waɗannan sune kasan farko kaso na biyu sune ɗan ɗariƙun sufa inda rikun sufaye ba wanda ƴan tatsine suke kwashewa kamar su domin ƙara dan tura su dama suke mutum ne dama yana da ciwo kamar yadda Sheikh Abdulaziz bin Baz rahmatullahi alayhi yake fadi yake cewa duk mutumin da ya zama ba akan sunna yake ba to jikinsa kamar mai zuciyar shi kamar mai ciwon kanjamau ne duk ciwon da ya zo sai ya shi da yayi ciwo yanzu zai raki sannan na biyu sun ɗan ɗariƙun sufaye duk wanda zai zo ya faɗa da ahlus sunna ya faɗa da yan izala to su magoyin bayansu to shi yasa naga wani daga cikin mutanen su ƴan social media yana bayani yace wallahi tallahi wannan mutumin ya ce zai zo yayi ritaya bai wa ƴan izala ritaya ko kwara ɗaya ba yace mu yake wa ritaya ai kun ga bayanin shi ko ce wallahi ƴan tijjaniya mu yake ta wa ritaya to haka yake da yawan waɗanda suka sama zaka ga mabiyan wannan mutumin zaka same su ƴan ɗariƙu ne musamman ƴan ɗariƙar tijjaniya wanda dama su suka fi yawa su suka goyi bayansa da kuma ƴan ɗariƙar Kadiriyya musamman a garin Kano waɗanda suke bin ƴan ɗan Tamore suna kan dama mataki ne na diploma da ya zo shi kuma kawai shi kenan sai ya ba su digiri da masters to waɗannan su ne na biyu na uku su ne jahilai a cikin musulmai akwai ɗan boko da za ka sha mamaki a social media wanda an ja su sun bi wannan aƙida saboda ba su san addini ba ba su san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na huɗu daga cikinsu su ne ƴan sha'awa ƴan tamori da kasala yanzu misali ƴan kwanakin nan za ka ji shi wannan na dutsen ma za ka ji yana kawo abubuwa yana sokewa hadisi ya tabbatar da azumi ka za sai ce ka ji wani abu ya soke azumin Arafat ya soke kaza ko dama mutanen da suka sanci ƴan sha'awa ne shi ce sisi domin daga cikin abin da ke yaɗa miyagun aƙidu akwai sha'awa da san morewa a rayuwa ai shi alqur'ani tuliyal kitabu fa atraqu lahifatan lakinnahu itraqu lahin sahi fa qul alkitabu alayhim lamma ra'u taqyidahu bi awamirin wa nawahi fa atalgina fa kadduba bi taraqasu wallahi ma raqasu li ajli llah dukhun wa mizmarun wa nagmatu fajirin fa mata ra'aita ibadatan bi malaik duk da awar da za a yi ta sunna to akwai uyu za a ce kai kaza ba ta in kai za ka shiga wuta kuma a jawo maka dalili to ita shi kuma ran dan adam bai san wannan ya fi san a sake shi ya aikata abin da ya ga dama so da kadin da za a halasta wa mutum komai a ce da abin da ya ga dama yi to waɗanda suka zama ashabu shahawat da alkusala minal muslimin to daga nan kawai sai kage sun bi wannan da'awa to an samu ƴan duniya masu son su more wanda suke bin wannan aqida kamar aqidar sufanci ce ta wahdatul wujud yan haqiqa an ce komai halal ne a haqiqa to shikenan dan wuyuyi zai ce mashayin giya zai shiga mazinaci zai shiga dan luwadi zai shiga mata masu maduko za su shiga an ce musu da halal ne kai kuma ka zo kana wa'azi kana jawo aya kana jawo hadisi kana kama ganganin magabata na kwarai kana cewa waɗannan abubuwan ba su da kyau su kuma nan can dama ga abin da suke karkata zuwa gare su ko mecece aqidar waɗannan mutanen aqidar su a dunkule ita ce rashin yadda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me sunnar manzon Allah sama ta zo ta yi sunnar manzon Allah sama tana da halaye a game da alqur'ani halinta na farko shine sunnar manzon Allah sama ta zo ta yi bayanin abinda alqur'ani ya dunkule domin alqur'ani dunkulallen littafi ne Allah ta'ala cewa aqimus salata wa atuz zaka kayfa nusalli wa kayfa nuzakki amwalana Allah ce mu salla mu bada zakka amma qur'ani bai faɗi cewa ga yadda za a yi salla ba hatta lokutan salla a dunkula alqur'ani ya faɗa aqimus salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'ana al-fajri inna qur'ana al-fajri kana mashhuda a dunkula Allah madaukakin sarki ya faɗi lokutan salla a cikin alqur'ani amma manzon sama shine rarrabe a aikace kuma ya rarrabe a magance annabi sama shi ya faɗi yadda za a yi ruku ya faɗi yadda za a yi sujada in ka ce ba za ka yi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba mu san irin sallar da za ka yi ba amma za ka sami ƴan tatsi ne saboda rashin kunya sai ka gansu kuma suna sallah suna ruku suna sujada har wasu ma suna tahiyya wasu suna rakawoyi kaza in ka tambaye su ce haka aka samu haka aka ga ana yi tintin wannan wacce irin magana ce haka aka ga ana yi kaga yanzu in ka ce masa haka ga ana yi ko waye ga ana yi ce baba ya gani da a wajen baba ya gani ce to me yasa kake yadda da haddasanawa ne shin baka yadda akwai waɗannan mutanen ba ne baka yadda an yi al-Imamul Bukhari ba kawai wani daga kawai wayuwar gari aka samu wani rubuta ce sunan wani Bukhari baka yadda akwai al-Imamu Malik ba baka yadda akwai Ibn Shihab ba baka yadda akwai Urwa ba baka yadda akwai dan sa Hisham Ibn Urwa ba baka yadda an yi Abu Huraira ba baka yadda an yi Ibn Abbas ba manzon sama ba yi da sahabbai duka gabaki daya ko kuwa ya yi sahabban amma ya gama rayuwa ba wanda ya goyi wani abu daga gare shi sannan wai waye ma ya tabbatar maka da wannan alqur'ani wai daga Allah yake ni wallahi ina mamakin wannan wane ne ya tabbatar wa da dan tatsine cewa alqur'ani annabi sama aka ba kuma daga Allah yake ta yaya alqur'ani ya tabbata cewa littafi ne daga Allah tanya riwaya tanya huwaito alqur'ani fa aka yi ko aqidar su a dunkule ko sunnan manzon sallama ba su yadda da ita ba a matsayin tashrihin alqur'ani matsayin sunnan manzon Allah sa sama na biyu shine ta zo da hukunci sabo fil wanda alqur'ani da yi magana akan sa ba as-sunnatul mustaqilla kenan ko as-sunnatul istiqlaliyya akwai hukunce-hukunce a shari'ar musulunci waɗanda kwata-kwata alqur'ani bai faɗe su ba amma sunnan manzon sama ita ce ta zo da su to ba su yadda da wannan ba shi yasa in ka faɗi wannan a dunkule in ka faɗi wannan a dunkule to ka gama magana akan aqida ƴan tasini ba su yadda da sunnan manzon Allah ta sama ba kenan duk abinda sunnan manzon sama hadisan su suka tabbatar ba su yadda da su ba ba za su bauta wa Allah da su ba ɗan uwa masu albarka daga cikin abin da ya kamata mu fahimta a game da ƴan tasini duk a cikin da'awoyi da ake yi na bata to zaka samu suna da usul suna da ka'idoji hatta sufaye suna da usul suna da qawa'id abinda zaka kama idan za ku tattauna amma ƴan tasini ba su da shi shi yasa zaka samu ƴan tasinin dutsen ma daban ƴan tasinin Kaduna daban ƴan tasinin Kano daban ƴan tatsi ne can wani waje an ce akwai masu matalla da harbi ta baya sai su sujada ko sai dai in ba in ka zauna a sahu kusa kusa sai kai sai ka ji fa kawai an bugo ka ta baya ƴan sallah da harbin da harbin jaki haka ake ce musu suna nan aka ce wajajen samunaka a jihar Kaduna ko akwai su suna nan ko ba su da wata ka'ida shi yasa suke wahalar da wanda zai tattauna da su suna wahalar da mutane in zaka tattauna da su domin ba su da ka'ida kwara ɗaya da zaka kama ka ce a ina suka samu wannan ka'ida yanzu in ka gamu da dan shi'a zaka tattauna da su akwai usulul shi'a kana da abin da zaka kama da dan shi'a ku tattauna da shi haka kai shi bango haka kai shi kasa kai in ka samu ba khawarije yana da wannan khawarija wanda in ka samu ba mu'tazile suna da usulul khamsa zaka kama waɗannan karike amma in ta tsine su ne usulun su ba su da usul kawai sun yi tarayya akan kin yadda da hadisan manzo sallama wasu sun yadda da duka wasu basu yadda da duka ba wasu basu yadda da wani ba ko ta yaya zamu guje wa wannan aqida mummuna da aka ce tana ci tana kama wasu kuma gashi can mun siffanta mun fadi wasu daga cikin waɗanda suka fi ribata suka fi farautar su suka fi kama su na farko shine wannan karanta burin uwa Allah ta'ala a cikin hikimar sa ya zaba karanta uwa ta zama aikin annabawa Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa bai ba annabawa wata hanya ta shiryar da mutane wacce ta fi koyarwa girma ba kowane annabi ne karanta kwani so naka idan muna son mu canza al'umma babu abin da yafi fiye da wannan karantarwa shi yasa alhamdulillah mu gode wa Allah gashi waɗanda ba mu wasu ba da shaida cewa ba wanda ake wartaya a cikin mu mu gode wa Allah mu ci gaba da karantarwa mu ci gaba da koyon ilimi malamai su zage su ci gaba da karantarwa duk inda suka samu dama dalibai su zauna mutane musulmai ahlus sunna su zauna su yi karatu kada a ce ga malamai suna karantarwa a basu babu dalibai dalibai su yi dafifi a gaban malamai su koya daga gare su da nau'ukan karantarwa da ake da su masu dimbin yawa karantarwa ce ta zaure karantarwa ce ta aji karantarwa ce ta wa'azi karantarwa ce ta karatun littafi a masallaci da makamantan wa'azoza da muhadarori da ake shiryawa kada mutum ya zama an bar shi a baya ya jahici addininsa kada ya sake wannan hanya ta farko ce na wannan rigakafi ce hatta waɗanda kuma suka riga suka ɓata ko hanyar da zamu bi kenan mu ci gaba da karantarwa wallahi suna jin karatuttuka suna ji a waɗannan kafafan sada zumunta suna ji a kafafan talabijin da ake da su kuma Allah ya azurta mu Allah madaukakin sarki ya fadakar da mu mun zama mu muka gabata a wajen samar da waɗannan kafafan kallo na talabijin din Sunna TV Africa TV Wisal Hausa TV Albani TV duka waɗannan TV din na suwaye na ahlus sunna wasu wa ake haskawa suna karantarwa a bude su ga ana karantar da التجريد السري انا تفسيري انا كذا انا كذا دل malaman sunna suke karanta ku wannan hanya ce nan ta farko hanya ta bi ita ce qur'anin nan mu tsaya mu masa hidima haddace shi sanin qira'o'in sa sanin tafsirin sa da ulumul qur'an daga cikin abin da zaka fahimci cewa dan tatsi ne abin tausayi ne ba abin da ya sani a game da alqur'ani in banda hadda in ya gudu da hadda ya tsira da hadda to ita kada ya tsira da ita amma ba abin da ya dame shi da ilmoman da suke a cikin alqur'ani wanda wasu malamai suna cewa sun kai fanni 400 da wani abu fannonin alqur'ani kuma duk ana buƙatar ka kai da kake son kai wa alqur'ani hidima ka san shi al-imam suyuti ya rubuta littafin sa al-itqan fi ulum al-qur'an fannona nawa ya kawo kafin sa azzarka shi Badruddin Shafi'i fannuna nawa ya kawo a cikin al-burhan fi ulumil qur'an da duk waɗannan su ne to mu fahimci alqur'ani fahimta ta gaskiya yadda sahabban manzo sama suka fahimce shi yadda tabi'an su suka fahimce shi yadda suka yi aiki da shi wannan kariya ce daga wannan mummunan aqida na uku shine duk wanda ya kasance ba malami wanda zai iya mai da martani ba ya daina sauraron waɗannan mutane wannan rigakafin da magabata suka rika wa almajiran su kenan in ka karanta littafin aqida irin su littafin shabu sunna na al-barbahari irin littafin al-ibanatul kubra na ibnu battah al-aqburi zaka ga yadda ake kawo maganganun magabata da suke gargadi da kashedi ga mabiya a game da sauraron masu kira zuwa ga bid'a domin wa in yaqulu tasma' li qawlihim ne siffar da alqur'ani ya ba su kenan wasu su zaka same su masu kaifin harshe masu gwalangwaso da dabara a wajen gayyatar waɗanda suke masu raunin kwakwalwa da rashin zurfin ilimi da rashin fiqhu sai su kwashe kafarsu da yawa zaka binci mutanen mu suna sauraron waɗannan mutanen in aka zo ana karatu su rika kwaso shubuhohin su sun fada sai su kawo masallaci a rubuto takarda ko kuma ne daga hannu yace yana da tambaya kana bashi dama ya tambaya sai kaga ya kawo maka shubuhar da waɗancan suke kawo me yasa ka saurare su me likitoci suke ce mana ana kwasan ma sai ka zo wucewa kawai kai ta shaka ko da ka kota lalace to dan me zaka toshe hancin ka ana kwasan ma sai amma kuma ana yi wa Allah ƙarya ana zagin manzo Allah sama ana walakanta sunnar sa ka je ka kaka yanzu lafiyar ka tafi aqidarka so daka bi halassa karɓi sauraron su suwari malaman sunna suna nan ga suna sannan daga cikin hanyoyin akwai kyautata rabbi zuwa gare su ta yaya mayar musu da martani ba kowa ya iya rabbi ba kowa ya iya rabbi rabbi fanni ne koya ake training din mutane ake akan rabbi ba kowane malami bane ya iya karantarwa amma ya iya raddu shubuhat shi yasa zamu ga yanzu a jami'o'in musulunci na duniya fanni ne musamman yan kulliyatul hadis masu karanta hadisi ana karantar da su raddu ilmu raddu shubuhat ya ake mai da martani ga yan bid'a koya mutane ake yi ba kowa bane zai shiga wani idan ya shiga matsala yake jawo mutane kamar yadda Bahaushe yake da wannan karin maganar ne wai dan akuya ya tafi kaza ya dawo da kaza to shine irin abin da yake sirka ba kowa yake ba cikin aikin da ke gaban mu shine wajibi ne yanzu mu samar da irin wannan tsarin na shirye waɗanda za a koyar da su yadda za su rika mai da martai kuma da a ce mu kanmu muna da tsarin da ya kamata wasu idan an ji suna rabin hana su za a yi ko kuma tun asali ma ba za a ba su izini su yi ba hakanan abin da ya shafi babin tattaunawa da su muqabala ba kowa iya muqabala sannan asali ba a san muqabala a cikin ka'idojin ahlus sunna ba a san muqabala da dan bid'a ita muqabala da dan bid'a to lalura ce sai idan an kai matuƙa ba yadda aka iya amma yanzu yadda aka mai da shi yayi ya zama dukkan wani ba zai zama ba za ka zama wani jarumi ba sai ka rika jaye-jayen muƙabaloli da masu bid'a wallahi tallahi ɗan uwa ba zan ji kunya in faɗa muku cewa ba tsarin magabata na ƙwarai ba ne kuma magabata na ƙwarai sun yi gargaɗi a game da yawan muƙabala da 'yan bid'a amma a musu raddi wannan a musu kuma a faɗa wa mutane sharrinsu amma ka haɗu ga su faɗa ka faɗa su tari bai haifar da alkhairi in kuma za a yi to akwai sufofin waɗanda suka cancanta ba su ya sa wani da ya zo wajen al-Imam Malik ya ce wa al-Imam Malik zo ni muqabala al-Imam Malik ya ce na me ya ce akan addini sai ya ce addini shari'a ka taɓata ce kake nemanta ni dai tawa na san inda take tana nan ba taɓata ba kai da ta taɓata ka je ka nemo ta saboda haka ba aiki bane na kowa balle a bai koma abin tattaunawa a social media commentators ko masu comment ɗan comment shikenan su ta abin da suka ga dama ba daidai bane waɗannan abubuwa sannan masu waɗanda za su dauki gabarin yin wannan raddin akwai buƙatar su karanta littafan waɗanda suke rubutu ko suka yi rubutu a cikin masu wannan aƙida ka karanta rubutunsu sannan kuma ka karanta raddodan da aka musu an yi musu raddoda an yi littafai akan wannan ƙungiyar ta tafi ne an yi rubuce-rubuce na mayar musu da martani wajibi ne mutum ya karanta kuma karatu mai zurfi kafin ya ce zai iya fuskantar su daga cikin kuma hanyoyin fuskantar su akwai ƙarfin hadda da iya nutsu a cikin alƙur'ani da saurin kawo aya da kuma kallo ma'anarta wannan yana da tasiri matuƙa ɗan uwa na cika magana da yawa kuma an ƙi a tsaida ni saboda haka ina ganin na wuce ka'ida Allah ya yafe mini zan tsaya a nan insha Allah ta'ala abu ne malamanmu a Najeriya ku duba aikin da suka yi musamman zan buga mana misalai da malamai guda biyu wanda ayyukansu waɗannan ayyukansu sai dai mai ta musu addu'a Allah ya ƙara musu albarka na farkonsu shi ne Professor Sani Rijiyar Lebu Hafizahullah ya rubuta littafi na Larabci a kansu sannan ya rubuta littafi na Hausa a kansu littafi na ilimi tattaunawa ta ilimi sannan na biyu shi ne Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu da ya ɗauki gabarin gabatar da wasu muhadarat silsila sarƙa ta muhadara ina jin yanzu kila ya gabatar da shiri kila ya fi na 200 akan wannan aƙidar da asalinta da yadda take tabbas akwai ƙaruwa ga duk mutumin da ya bibiyi wannan darussa nasa kuma muna fatan su ma waɗannan darussa nasa su ka dunkule su zama littafi don littafi ne da zai zama babban kundi Allah ya saka waɗannan malaman alkhairi da sauran malamanmu waɗanda suke haka Malam Kabiru Gombe ya yi ƙoƙari a wajen aikawa da waɗannan tambayoyi da samar da waɗannan tambayoyi na hankali da kuma ƙalubalanta su wanda aka ce an zauna a lokaci dai an ba da amsa saboda wasa da wariki to Allah ya shirya da sauran malamanmu duk waɗanda suke ba da gudunmuwa ta ilimi a wannan fannin sannan kuma waɗanda ba su cancanta ba su shiru don akwai su a cikinmu ‘yan kazallaha su kama bakinsu su shiru bai kamata ba su saurari abin da waɗannan malaman namu suke faɗi ya isa kar su riƙa jawo mana aiki Allah ya shirye mu Allah ya shirye su sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.